kuma wa zauren VOA har yanzu muna kasar Ghana inda muke tattaunawa kan harkar gudanar da mulki da bayanan Muhammad Nazir Sa'i daraktan sadarwa a bangaren Zango kuma dan jam'iyyar NDC zamu tashi a yau bismillah alhaji
in ka duba bankin Ghana babban bankin Ghana baki daya ta boye yanka kudi biliyon 77 na CD na Ghana aka ba wanga gwamnati a boye wanda yake yayi tsabanin doka yayi tsabanin sari wannan kudin an cinye bamu ga cin gaban shi ba gashi wato lamarin miliyon 2.5 na dola wanda aka ce wai za a yi ta motorway da shi duka ya an cinye bamu ga inda kudin nan yabi ba muna da miliyon 11.8 wanda yake an ce wai za a yi falugu damu da shi falugu damu nan shakaran jiya an tambayi wato naibin shugaban kasa wanda ya taba cewa ma an yi ankari da yaje wurin mutan garin suka tambaye sa ina wannan dam da aka sa kudi miliyon 11.9 na dola sai yace in Allah ya yarda in yazo wannan yayi cika wannan alƙawari wato an ci wannan kudi kenan irin ga cin hanci da rashawa da banna da kudin Ghana wanda yake ana yin sa kuma da a fili kiri da buzu babu wai ana boyewa kuma ana yin sa ne wato brazenly ba wani kunya ba wani shakka ciki kaman ba doka ba komai shine ya kawo Ghana inda muke yau saboda shi babu wanda ke cikin garin nan da zai gaya maka wai an ce wai an yi free education nan na wato amali da makarantan secondary Ghana ya zamo kyauta ma dukkan wato iyaye constitution na Ghana article 25 wanda yake MPP ba su zo sun zauna ba manyan su lokacin da aka kira su zo su zauna ayi wanga constitution suka ce ba su zama da wato makera da matan kasuwa a ce wai za a yi doka sai sa ba su zo ba manyan su mu ne manyan mu suka zauna suka yi constitution nan shafi 25 suka sa dole ne ayi secondary wato makarantan secondary ya zamo kyauta mai iyaye saboda me in an yi haka ya taimaka a samu mutane da yawa sun yi karatu akan haka nan wani bai iya zuwa yau yana muna takaman shi ya kawo yayi free SHS abinda dokan ya nuna shine cewa ayi shi amma kadan ka tashi kai tsaye kamar yadda muka yi yau ya kawo muna matsala mu yi shi kadan zuwa shekaru wani shekaru kadan kaga mun cimma burin wannan kyautan makarantan secondary in ka duba ma is excellency don jermani muhammad kamin ya bar sarauta shine wanda ya fara yi yace waɗanda ke zuwa school su dawo gida ba wai suna kwana daga school ba dukkan su tafi school na makarantan secondary su tafi kuma ba da wai sun biya wani abu ba su tafi kyauta kuma an yi haka nan kuma niyyar shi da sabon shekara inda yayi nasara sai a kara wato waɗanda kuma suke kwana daga school sai Allah bai masa nasara ba ya fita saboda shi ba wani rigima bane a kawo batun wai an yi makarantan secondary ya zamo kyauta menene an yi yaki an yi covid shine sababin wato matsalan da muke ciki kamar yanda na riga na nuna maka shine cewa an yi banna da kudin Ghana ya za a ce wai a samu mutum daya wai ta zama minister ai satan kudi har ya kai miliyan 100 cikin dakin ta bata sani ba miliyan 100 dan Allah na dola fa bata sani ba saboda kudaden sun yi yawa bata san inda ina ta samu to ina son ma in tambaya in akwai wanga kudi hannunta ba kamata yayi ita dake cikin gwamnati ta kai kudin banki saboda waɗanda ke neman bashi rance su iya su je banki su samu rance wato tattalin arziki da kuma kasuwancin Ghana ya bunƙasa ba sai ta aje daki haka kuma muke samu mutane daban shakaran jiya minister wato naibin ministan tattalin arziki da ya rabu da mu ya rasu ya mutu aka binne shi yau an fito mura da shi karara in ka je cikin bank accountin shi ya bar miliyan na dola 30 shi kade yaro ɗan samari shekara bai kai shekara 45 ba dan Allah don annabi wani aiki yayi kowa ya san wannan wato samari ba wai ga aikin da yake da shi yana yi ba kamin su zo gwamnati da yazo gwamnatin ma inda aka sa shi budgetin su duka baki daya bai kai wannan miliyan 30 sa'an nan yazo ya zama naibin ministan tattalin arziki kenan duka ministotin da waɗanda ke cikin gwamnatin su ke raba kudin kasan su sa kwatakun su su biya bukatun su biya bukatun wato families saboda me ba su tausayin talakawa ba su wato kishin cin gaban kasan mu na Ghana ba su kuma shakkan za a yi musu wani hukunci saboda me sun wato tattara kotun kolin mu in ka je wurin ɗan sanda su suka sa mutanen su har a samu ɗan sanda su fito kiri da buzu suna wato jegan su ne yan wato jam'iyyan dake kan sarauta wanda yake yayi sabanin abin nan dokan kasan nan shi ta abu ne kawai wanda yake rashin kula da irin niyya na banna da kuma bannan da aka yi shi ya kawo mu inda muke yau
mun gode babu wani follow up question da zamu maka saboda inda kaje ka fada dangane da batun corruption cin hanci da karban rashawa kai zargi sai sa zan koma wurin garo fusiga domin mai gidansu shugaban kasan mu gabaki daya ya nuna mana karara a lokacin da za a nada shi ko kuma aka nada shi cewa in ka ce kai ka zo cikin gwamnati don ka samu arziki ne ba wurin neman arziki kenan ba kaje ka nemi ha fagen kamfanoni masu zaman kansu nan ne ake samun kuɗi to sai gashi yanzu irin zargin da ake wai gwamnatin ku Cecilia Dapa ta aje kuɗi a gida jan kuma shi kuma an same shi da kuɗi makudan kuɗi akwai ire-iren waɗannan kararraki da ma an kai gaban hukuma waɗanda za su yi kamata su ja kunni sai a ce ana bincike ƙarshe baka jin ya aka kare me zaka ce dangane da wannan
to sunana Alhaji Gadon Fusiga na Fadama
maganganun da dan wana Najiru yake ta fadi nan maganganin da kaman mai ne bisa kan ruwa fa wani fahimta cikin yau matan ga batun silsila da panda kuke tambaya na batu in dai si Najiru lalle ya tabbata kaman an kudin kasan Ghana ne matan ga ta sata ko ai ko shi ma ai ya kai ta court kudin nata ne wai kare da kudin sa dole yake danyen nama baka da hanyar da zaka tare kudin nata ne inda ka san kudin ba lata bane ga hanyar kotu aje ko ba haka bane batun tannan bai ge kotu ba an ce wanda ya san kaman kudin shi ne yizo saboda ka his excellency Nana Addo Danko Akufo-Addo yake kaman shi gwamnatin shi idan ya baka position inda ka zo ka nemi ne to ka maza ka tattara kayan ka kage an bude fage wanda ya san da zaman batun kudin ga mai shi zo yo wata nawa Naziru yin azamne na ba su yayin da ya san kaman kujin gwamnati ne wallahi gobe ya fara process me yasa zai ke kaman don shi Naziru na so ya ga mana kaman yanzu jagisin Ghana ga duka su duka MPP ne abunda yake so ya ga min kenan jagisin nan ba suna zama a ce kasan Ghana bane ko suna zama don wani jami'in siyasa ne ba Ghana suke ma aiki ba ina ruwan jage na ruwan hukuma da KNDC ne ko KMPP ne daga doki ragon wani cikin daren ga daga Fadama ka kewa don saboda ka zama MPP ayi arike kaka gani in baka je ka kwanta kurkuku ba eh siyasa abunda nike so in fadi kace ne ka gan dan wana Alhaji Kamal ya doko batun kaman wai shi da ina cikin mu da mai gidan Siyalan Chirmantin inda lalle bayanin da yayi inda haka nan ne ina tama da Alan Chirmantin tun first 4 years mu in ya gan kama abun nan bai zuwa daidai ya kamata ya murabus yake kaman kai shawaran da muka yi ba za haka ba amma bai yi ba mun ba shi Minister of Trade and Industry ya je har shekara fulu muka koma muka win election muka kuma ba shi the same position lokacin kufo kuma yana handle wannan position siyasa takara ka je yana neman ya lead party sai bai samu ba Allah yake kaman this time around ba umiya ne musulmi ne shi zai zo Ghana she is the first Muslim in Ghana da zai zama president zai shiga Jubilee House da Qur'ani shine Allah yake bai so ya takasan sam da mu dukan su ba su Qur'ani amma da iko Allah an rasar da umiya da Qur'ani cikin kasan Ghana ga insha Allah
da waɗannan bayanai na Alhaji Gado Fusiga na jam'iyya mai mulki a Ghana za mu dasa aya a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamayi Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.